Manazarta akan harkokin tsaro a Najeriya sun yi nazari akan shirin nan na samar da doka da za ta halatta kafa wata hukuma ta musamman da za ta tsugunar da tubabbin 'yan ta'adda tare da koya musu sana'o'i domin su koma cikin jama'a, wanda tsohon gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidan, wanda a halin yanzu shi ne sanata mai wakiltar Yobe ta Gabas, ya gabatar a gaban majalisar dattawa, kuma tuni ma dai har an riga an yi wa ƙudurin dokar karatu na farko. Barista Ibrahim Arab lauya ne mai zaman kansa ga abin da ya ce game da dokar.
Hukuma ne zaman kanta wanda za ta saurari abu ta kowane bangare ta duba shin menene ma matsalar, kuma yaya za a yi addressing wannan matsalar don taimakawa don a samu zaman lafiya na ƙarshe. Wannan yaki da ake ina so in tabbatar miki duk yadda aka je aka dawo dole sai an komo wannan magana da muke ta sulhu da zaman lafiya da wannan yara. Ba ni da wani tarihi ko wata masaniya akan wani yaki da aka yi a duniya ko kuma wani shawaye ko ne ta'addanci da aka yi a duniya wanda aka dakile shi ba tare da hanyar ta zama a yi tebur a yi zama a yi sulhu a fahimci menene ya sa ake yin wannan abu na ɗin, kuma wani gyara za a yi, wani taimako za a yi don a samu a dakile. Babu wannan tarihi. Amerika kwanan nan suka ce za su zauna da Afghanistan don a samu zaman lafiya. Duk ƙasashen na Larabawa idan kika je za ki ga cewa bayan an buga akan dawo tebur a saurari wa'innan mutane.
Hadda yafiya a ciki?
Hadda yafiya. Banda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya suna akan yafiya irin Mandela. Wannan yafiya kuma ita ta gina harsashin zaman lafiya South Africa. To haka dan ne mu ma masu yafi mana ne.
Shima dai ne nazari a harkokin yau da kullum kuma kwararre a diplomasiyar kasa da kasa Muhammad Isa Usman ya tsokaci akan batun yana mai cewa
duk wata kasa da ta riga ta rika a duniya ko wani tsari da ya rika a duniya ba inda aka taba cewa a zauna ai sulhu da dan ta'adda. Saboda baka sulhu da mutumin da bai da amana, baka sulhu da mutumin da bai da tausayi, baka sulhu da mutumin da bai san darajar rai da dukiya da zaman lafiya ba. Ya fito ya kauce ma hanya, to dole a fito a dawo da shi kan hanya.
Ya za a dawo da shi kan hanya?
To hanyoyi ne guda biyu Hajiya. Da farko akwai lalama. Idan ta ki Najeriya tana da ƙarfin sojin da ba dan ta'adda ba, ko shedan ne ya sako da rundunonin sa, ina tabbatar miki a yadda rundunar sojin Najeriya a baya ta jajirce ta nuna gwaninta tun daga yakin basasa kasan nan da sauran yaki-yaki da aka yi a yankin nan na wato ainihin Afirka ta Yamma da sauransu. Ina tabbatar miki idan har da gaske anya da kishin ƙasa da san kai da ƙaunar juna mu kuma yafi juna a tsaya a tunkari waɗannan mutane tsakani da Allah, za a yi nasara akan su domin ita gwamnati ita ce akan ɓangaren gaskiya ba ta'addani akan turban gaskiya.
Shi ma dai shugaban kungiyar tsaro ta Beacon Security Dr. Kabir Adamu ya ce lokaci ya yi da gwamnati za ta tashi tsaye akan yunkurinta na karɓe makamai a hannun jama'a, da yanzu haka lamarin ke ƙoƙarin da fi ƙarfin kundila. Ko da ma jaridar Daily Trust ta ruwaito cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnati ta kaddamar da bita akan rahoton kwamitin da shugaban ƙasa ya naɗa a shekara 2013. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.